بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokin mu a wannan safiya ta asabar a yau muna 30 ga watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda yi daidai da 7 ga watan 7 shekara ta 2024 miladiya Allah madaukakin sarki ya saki hada mu a wannan majalisi mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar Raji Quarters a nan cikin garin Bauchi kamar yadda muka saba haduwa a daidai wannan lokaci a irin wannan rana domin gabatar da darasi ga ƴan uwa mata wannan shine darasin mu na 5 a cikin littafin mu na Makarimul Akhlaq wallafar Fadilatu Sheikh Al-Allama Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen Allah madaukakin sarki ya yi mishi rahama idan ban manta ba satin da ya gabata muna kan bayani akan yadda malam yake mana bayani akan matakan da bawa zai bi wajen mu'amalantar ubangijinsa da mu'amala mai kyau muka ji na farko shine duk labarin da Allah ya bayar ko kuma labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi mutum ya zama ya karbe shi da gaskatawa na biyu shine hukuncen da Allah ya tsara rayuwa ta gudana akai na hukuncen addini da shari'a to mutum yayi kokari iya bakin kokarinsa wajen ganin ya bi waɗannan dokokin da Allah madaukakin sarki ya tsara wanda akan wannan lamba ta biyu muke magana inda malam har ya kawo mana misali na ɗaya akan abin da ya shafi azumi malam ya mana bayani akan cewa babu shakka azumi a aiki ne mai wahala domin Allah madaukakin sarki a tsarin da ya tsara halittar dan adam lokacin da ya halicce shi ya tsara mishi yana buƙatar ya ci ya sha sannan ya sanya mishi sha'awa a jikin shi to sai zama wannan azumi da yake yi azumi da wannan bawa yake yi yana wato kishiyantar wannan abin da Allah madaukakin sarki ya tsara halittarsa akai na ci da sha da sha'awarsa dan haka yayi zama wannan ibada ce mai nauyi kwarai da gaske to yana daga cikin kyautata mu'amala da ubangiji shine idan Allah ya wajabta mu bawa yin azumi ya kai matakin da azumi ya wajaba a gare shi duk wasu abubuwan da za su zama masa uzuri ko dalili na daukewan wajabcin azumi a kan shi waɗannan abubuwan sun kawo to yana daga cikin abin da zai yi don kyautata mu'amala da ubangijinsa ya tabbatar da cewa ya yi wannan azumi kuma ya cika ka'idoji da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa akan azumin nan. Malam sai yace misalun akhar, misali na gaba, misali na biyu shine as-sala. Misali dangane da abin da ya shafi sallah. Sai yace fas-salatu la shakka annaha thaqilatun ala ba'd an-nas. Babu shakka cewa sallah tana da nauyi ma wasu daga cikin mutane. Akwai wanda sallah tana musu nauyi, ba sa iya yin sallah akan lokaci, ba sa kuma iya yin sallan yadda Allah madaukakin sarki ya tsara. Wa hiya thaqilatun alal munafiqin. Sallah mai nauyi ce akan munafikai. Duk wani wanda yake da siffa ta munafunci, to sallah tana masa nauyi. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yake cewa asqalu as-salatu alal munafiqina salatul isha'i wa salatul fajr. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi nauyin sallah a wajen munafikai ita ce sallar isha da kuma sallar asuba. Yana daga cikin abinda dukkanin munafikai suke ittifaki akai, siffofin da munafiki ba sa saba ma junansu akai, shine kin sallar isha da kin sallar asuba. Duk wanda ya zama yana da ɗabi'a ta jinkirta sallar isha akan lokaci ko jinkirta sallar asuba da kan lokacinta, ya zama sallar isha ko sallar asuba suna yi ma mutum nauyi, baya yin su a lokacin da Allah madaukakin sarki ya tsara, to ya zama a bisa taka tsantsan ya dauki siffa babba daga cikin siffofin munafikai. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi nauyin sallah akan munafikai ita ce sallar isha da kuma sallar asuba. Wayannan sallolin Allah madaukakin sarki ya wajabta a yi su akan lokaci. Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sallah ta kasance wajiba, Allah ya fallanta ta, ya tilasta ta akan mu'mini, sannan ya sanya mata lokaci. Kowace sallah tana da lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce za a yi ta. Idan aka yi ta kafin lokacin, to sallan ba ta yi ba. Idan aka jinkirta ta sai bayan lokacin kafin aka yi ta, nan ma sallan ba ta yi ba. Saboda haka ittifaqan tsakanin maza da mata duka Allah ya wajabta ma kowa yin sallah akan lokaci. Ba wanda Allah ya dauke mai sallah akan lokaci wai saboda ke mace ce Allah ya dauke miki sallah akan lokaci, babu wannan. Abinda aka dauke wa mace na wajabci shine wajabcin zuwa sallan jami'i, shine abinda aka dauke wa mata. Amma yin sallah akan lokaci kamar yadda yake wajibi akan namiji, daga sanda yaje an ce hayya ala sala ya bar komai yayi alula ya tafi masallaci, to haka yake wajibi akan mace. Lokacin da taje an ce hayya ala sala, dole ne akan ta, wajibi ne akan ta, ta bar komai ta yi alula ta je ta yi sallah. Wajibcin yin sallah akan lokaci yana nan akan ta kamar yadda da yake nan akan namiji. Abinda kawai aka bambanta tsakanin ta da namiji shine aka wajabta ma namiji tafiya masallaci yaje yi sallah a cikin jami'i, ita ko mace aka bata daman ta yi sallah a gida in ta so, in tana da buri kuma ta je masallaci ta yi sallah, duka wannan babu laifi akan ta. Saboda aka barin sallah, wasa da sallah, musamman wayannan salloli guda biyu, sallar isha da sallar asuba, daga sanda kika ga waɗannan salloli suna miki nauyi, suna miki wahala, kina kasala wajen yin su, to ki tabbatar da cewa kin dauki hanya irin ta munafikai, kin dauki hanyar munafikai. Allah kuma dama ya gaya mana cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Allah ya gaya mana cewa lallai munafikai suna yaudaran Allah, suna dauka maran su kamar suna yaudaran Allah, amma Allah yana mayar musu da yaudaran su ta koma kansu. Allah ya ce wa idza qamu ila salati, duk sanda za su tashi sallah, duk sanda aka ce a zo a yi sallah, in dai munafikai za su tashi yin sallah ko za su tafi masallaci sallah ko za ta yi sallah a gida, qamu kusala, to za su tashi cikin kasala da nauyin jiki. Yura'una an-nas, in kaga sun yi sallah cikin natsuwa, to suna yi ne don mutane su gani, duk abin da za su yi damuwan su mutane su gani. Saboda haka in tana gaban jama'a za ta yi sallah, za ta yi sallah cikin natsuwa, amma in ta koma gefe ita ɗaya ce a ɗaki za ta yi sallah, to kamun a ankara minti biyu ya yawa ta yi da sallar isha,
يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا sannan kuma ba sa ambaton Allah sai kada ba sa ambaton Allah sai kada daga yanzu ko sallah aka yi mutane da yawa ba sa iya zama su ambaci Allah ba sa iya zama su yi zikirin bayan sallah mutane da yawa ba sa iya da maza da mata ana idan da sallah yadda ka san dama mutun yana kan kaya kaya ce take cikin sa ana idan da sallah minti 1 sakanni kowa ya tashi yayi gaba in mace ce ta tashi ta nan da sallah ta ta je ta aji ina sauran zikirorin da ake bayan sallah babu su Allah yake yi walakin as-salata bin nisbati lil mu'min laysat thaqila mallan yace sai dai sallah in dai mutum mu'mini ne to sallah ba ta masa nauyi in dai mutum mai imani ne to sallah ba ta mar wahala sallah ba ta masa nauyi qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in Allah yace in kuna neman agajin Allah to ku nemi taimakon Allah ta hanyar hakuri da kuma kula da sallah sai Allah yace wa innaha kun ga sallan nan lakabiratun tana da nauyi tana da wahala illa 'alal khashi'in sai ga masu kankan da kai gaba ga ubangijinsu masu tawalu'u a gaban Allah masu tsoron Allah su ne kadai sallah ba ta yi musu nauyi su waye waɗannan allazina yagunnuna annahum mulaqu rabbihim su ne waɗanda suke da tabbaci da yaqinin cewa za su gamu da ubangijinsu wa annahum ilayhi raji'un kuma zuwa gare shi za su koma in mutun yana da yaqini yana samun yaqinin cewa zai koma zuwa ga Allah kuma zai gamu da Allah ranan tashin alkiyama to sallah ba za ta yi mishi nauyi ba sallah ba za ta mar wahala ba amma in mutun yana kai kiyama nesa yana mantawa da cewa wata rana zai gamu da ubangiji to sallah sai ta zama masa kamar wani bala'i ne kamar wata masifa ce fahiya ala haula'i ghayru kabira mallan yace waɗannan bayin Allah masu tabbaci da yakinin za su gamu da ubangiji to a wajen su sallah ba wani babban abu bace sallah ba abin tashin hankali bace wa inna ma sahalatun yasira suna kallon sallah a matsayin abu mai sauki mai saukin yi ba nauyi wali hadha qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa waj'ilat qurratu aini fi salah annabi sallallahu alaihi wasallam yace an sanya sanyin idanuna da farin ciki na a cikin sallah ta idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa nana shi tace kanin nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amru annabi in wani al'amari ya rikita shi ya shiga damuwa ya shiga bakin ciki abinda yake cewa shine ya bilal arihna bis salah sai ce ya kai bilal sanyar mana da zukatan mu ta hanyar kiran sallah lokaci yayi to kira mana sallah mu samu nutsuwa da sanyin idanu da farin ciki amma mu yanzu bayan an kira sallah gani muke an kira mu zuwa ga wani bala'i muna hutawar mu muna cikin baccin mu ana cikin jin dadi sai ya ce to hayya ala sala sai ki juya sai ki yi tsaki sai ki sake daurawa to wannan yana nuna cewa dume wannan aikin to ya dauki siffa irin ta munafikai Allah ya tsare mu daga zama cikin munafikai mallan yace fa salatu hiya qurratu ainil mu'min sallah ita ce sanyin idan mu'mini farin cikin mu'mini yana cikin sallah wazaduhu al-yawmi alladhi yatazawwadu bihi liliqa'i Allah ta'ala sallah ita ce guzurin da mutun yake dauka kullun wanda yake yi don ya gamu da Allah Allah kuma dama ya ce watazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa Allah ya ce ku yi guzuri mafi alkhairin guzuri shine tsoron Allah to mafi alherin tsoron Allah kuma shine mutun ya dage yayi iya bakin kokarin sa wajen ganin wato ainifin yana yin sallah akan lokaci kuma yana yin sallah a cikin jam'i wannan shine babban abin da yake wajibi ga dukkanin mutumin da yake mai tsoron Allah walizalika saboda haka fa huwa yu'azzimu qadaraha mu'mini yana girmama sha'anin sallah yana mutunta sallah wa yahtammu laha a'zama al-ihtimam yana nuna damuwansa da sallah mafi girman damuwa bai wasa da sallah li annaha imadud dini saboda sallah ita ce ginshikin addini wa awwalu ma yuhasabu alayhi al'abdu yawm al-qiyama sannan sallah ita ce abu na farko da za a fara yi mutum hisabi akan shirin tashin kiyama sallah ita ce abin da za a fara dubawa a cikin ayyukan mutum a ranar tashin al-qiyama saboda haka wannan shine babban abin da ya kamata ga mumini yayi iya bakin kokarin sa wajen ganin cewa baya wasa da sallah kuma bayi sakaci da yin sallar nan akan lokaci fa husnul khuluqi ma'a Allah azza wa jal kyautata mu'amala da dabi'a dangane da sha'anin ubangiji subhanahu wa ta'ala bin nisbati lis-sala ta hanyar sallah wato kyautata mu'amala da ubangiji subhanahu wa ta'ala ta hanyar yin sallah malam yace antu addiyaha wa qalbuka munsharihun mutma'in shine ka tabbatar kayi sallan nan zuciyarka tana cikin nutsuwa da yalwa da kwanciyar hankali da jin dadi wa ainuka qarira idanunka na cikin farin ciki da annashuwa a lokacin da zaka fara yin sallah karka je ka fara yin sallah ko ki je ki shiga sallah kawai saboda kina jin cewa ai wannan sallan kaman wata nauyi ce Allah madaukakin sarki ya daura miki kina jin cewa Allah ya daura miki wata wahala ne saboda ya ce ki je ki sallah ko kuma wani abu makamancin haka saboda haka kar mutum ya zama yana mu'amala da Allah madaukakin sarki ta hanyar sallah da irin wannan mu'amalar sai zama a yayi asara kwarai da gaske daka malam yace tafrahu idza kunta mutalassiban idan kana cikin damuwa sai aka kira sallah to ya zama farin ciki zaka shiga jin dadi zaka shiga domin idan aka ce an kira sallah indai mumini yana kaunar Allah subhanahu wataala da gaske kuma yake kaunar Allah din ba wasa yake wajen kaunar Allah ba to lokacin da aka kira sallah zai fahimci fa cewa an kira shi ne izuwa ga yaje ya tattauna da Allah madaukakin sarki wanda shine babban masoyin sa shine masoyin shi na gaskiya da gaskiya indai mutun yana kaunar Allah to ba za a kira sallah kuma yaji cewa kai an takura masa ko an sa shi a cikin damuwa ko ya shiga bakin ciki saboda jin kiran sallah ba indai mutun yana tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kuma yana son Allah din da gaske yake son Allah ba wasa yake yi wajen son Allah ba to ya sani cewa kiran sallah idan an kira shi zuwa ga sallah to an kira shi ne zuwa ga ganawa da masoyin shi na gaskiya da gaskiya wanda kuma duk masoyi yana buri kuma yana kwadayi na gamuwa da masoyin shi masoyi na gaskiya yana buri yana kwadayin gamuwa da masoyin shi idan aka ce yau a mutum zai gamu da wanda yake kauna yana farin ciki yana jin dadi ba ma Allah ba subhanahu wataala yau idan aka ce kin yi ta neman appointment kina son ki je ki ga gwamna ba ki samu ganin gwamna ba sai wa kawo takarda aka ce gobe karfe 8 na safe za ki gana da gwamna a gidan gwamnati a ina jin cewa zuciyarki za ta yi ta shauki wannan daren babu bacci kina farkawa ki duba agogo saura minti nawa alfijir ya fi ya keto ki duba sai kin tashi ga har yanzu karfe 11 da rabi ne sai kin sake komawa ni ga lokacin baya gudu saboda kina farin ciki da gari ya waye ba za ki jira sai 8 yayi ba kafin ki gama hanya karfe 7 saura kina bakin gidan gwamnati kina jiran 8 nayi a shige a je a tattauna to wannan ganawa da gwamna ne yasa kike shauki da farin cikin zaki je ki gana da gwamna to ballantana kuma ganawa da Allah subhanahu wataala balle a ce zaki je ki gana da Allah a kira sallah a ce miki gwamna ne yana kiran ki za ku tattauna da shi a gidan gwamnati sai ki yi tsaki ki ka shi gwamnan nan ya cika takuri to balle a ce kina jin ladan na kiran sallah, kiran sallan nan kira ce zuwa ga ganawa ga Allah, ganawa da Allah, sai ki tsaki. Wannan ladanan sun cika takuri, inda ka san aljanu kaman ba sa bacci. To saboda haka wannan sai zama mutum ya muna na mu'amala da Allah subhanahu wa ta'ala, da kamar ya zama Allah ne yana kiran mutum. Allah yana ce masa ka zo mu gana da kai, yana ce ma Allah ka fa cika takuri. Idan an kira sallah mu sani cewa kiran Allah ne. Allah kuma ya ce ya ayyuhal ladhina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Idan Allah da manzo suka kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku, ya ku masu imani, to ku amsa kira. Kiran Allah ne, kiran sallah. Hayya 'ala salat da aka ce hayya 'ala al-fala, ana kiran mu ne zuwa ga Allah. To bai kamata kuma a kira mu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ko mu ji a zuciyar mu cewa an kira mu zuwa ga wani aikin takuri ko aikin wahala ba. Saboda haka in dai har muna son Allah din, kuma da gaskin gaske muke son Allah din, to ya kamata duk lokacin da muka ji an kira sallah, an ce mu zo mu gana da Allah subhanahu wata'ala, to ya kamata a mu yi kokari wajen ganin mun gaggauta amsa kiran Allah. Mu duba mu ga Annabi Musa alaihi salatu wassalam, lokacin da Allah ya masa wa'adi, ya yi mishi alkawari, ga ranan da zaka gamu da Allah, ga kuma lokacin da Allah ya sa masa zai gana da Ubangiji, sai ya yi gaggawa, bai jira lokacin ba, sai ya iso kafin lokacin. Sai Allah ya ce masa wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa, ya kai Musa me yasa ka yi gaggawa ka baro mutanenka a baya. Qala hum ula'i ala asadi, yace Allah su ma suna hanyar tahowa, amma ni wa'ajiltu ilayka rabbi litarda, nayi gaggawa ne in zo zuwa gare ka saboda ka yarda da ni. Shi yasa nayi gaggawa, saboda shaukin haduwa da kai, shi yasa nayi gaggawa, ban tsaya jiran su ba. So shi yasa in an kira sallah, to ba a jiran wani, ba a jiran cewa sai wani yayi alula, ba a jiran cewa sai wacce ta shirya. Da an kira sallah, to gaggawa ake yi, wanda ya shirya ya biyo hanya, kowaye ba a jiran sa. Tunda ina ganin dai idan kawarki ce ita, sai aka busa kaho ranar lahira, sai Allah ya ce miki kama hanya ki shiga aljanna, ai ina tsammanin ba za ki waiga ki ce Allah akwai kawata wacce a duniya muna tare ba. Wata kilma sai kin shiga aljannan, kin zauna kin sha sanyin aljanna, tukunna za ki fara tunani ina su wacce an shigo ko ana can ana fama uhu. Amma lokacin da aka ce ki shiga, akwai jira? Babu jira. Saboda haka duk abin da aka ce aikin Allah ne, to kar ki jira sai wata ta yi, kama hanya kawai, kama hanya. In ta shirya ta biyo ki a baya, in ba ta shirya ba shikenan. Saboda haka ba a jira. Da aka yi malam ya ce zama kana yin sallah a cikin kwanciyar hankali, wa tantaziruha idza fata waqtuha, idan lokacin sallah ya wuce to kana jiran wata sallah din. Idan lokacin sallah, wannan sallan ya wuce, to ya zama kana jiran wannan sallah din. Wannan sallan lokacin ta ya wuce, kana jiran yaushe lokacin wata sallan zai yi. Fa idza sallaita adh-dhuhra, idan ka sallaci sallan azhar, kunta fi shauqin ila salati al-asr, sai zama kana shauki, kana daukin yaushe lokacin sallar al-asr zai yi. Wa idza sallaita al-asr, in ka sallaci sallar al-asr, kunta fi shauqin ila salati al-maghrib, ya zama kana shauki da daukin yaushe ne lokacin sallar magriba zai yi. Wa idza sallaita al-maghrib, in ka sallaci magriba, kunta fi shauqin ila salati al-isha, ya zama kana shauki kana daukin lokacin sallar isha. Wa idza sallaita al-isha, in ka sallaci sallar isha, kunta fi shauqin ila salati al-fajr, ya zama kana dauki kana madari kana shauqin yaushe ne lokacin sallar isha zai, ya zama kana shauki, tunda ai ko dan adam ne wanda kake kauna, in ya sa maka ga lokacin gamuwa da shi, ai shauki kake yi, kana shauqin ga zaka gamu da shi. In mijinki yayi tafiya, kina kaunar mijinki, kina son shi, idan yace yau zai dawo, kina dauki kina marari kina shauƙin
yaushe ne zai iso. An jima bayan minti 5 a buga waya, bayan minti 10 a buga waya, ana tanadin wancan, an gyara can, an gyara can, an girka wancan, an girka wancan. Saboda me? Saboda a tarbe shi. To ballantana kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Idan budurwa ce, idan saurayin ta yace mata yau zan zo da magariba, to tunda al'asar ta fara shiri, ta fara wanki, an dauko kaya daga can kasan akwati, an goge shi, koda an yi wanka da safe an yi da rana, yanzu ya kusa isuwa za a sake komawa sake watsarwa, saboda kar ta zo gaban shi tana tashi, a nemo wancan a fefesa, a nemo gazal a goga, a nemo wane ne wannan dangamuwa da saurayi ne take wannan shauki, tana shaukin gamuwa da shi. To wannan kuma ita ce wanda kuma an ce hayya ala sala, saboda ba ta shaukin gamuwa da Allah, ba ta shaukin haduwa da Allah da tattaunawa da Allah, sai ta ce kai har lokacin sallah yayi. Wai saboda ma tsabar ma yanda muke gafala da sallah, idan an kira sallah ya kaji an ce wai yanzu har azhar tayi, ma'ana sallan ma mun kai ta can nesa, ba mu kawo ma cewa lokacin ta zai yi nan kusa ba, daka da an kira sallah ya ce kai wai yaushe muka yi azhar har asar tayi. Bayan shi ko mumini abinda ake so shine in yayi azhar din to shauki yake yi la'asar din ta zo, daka yana ji maransa wai har yanzu la'asar ba ta yi ba, har yanzu la'asar ba ta yi ba. Amma duk wanda kaji an ce masa har ka dawo, to ai ba so dawowan shi bane, ba so dawowan shi bane. In mutun yayi tafiya yace zai yi sati, sai ya dawo aka ce kai har sati guda yayi, ma'ana ba a so, ba a yi tsammanin zai dawo, yanzu ba a so dawowan shi ba. So in ana shaukin haduwa da shi, me ake kira ake yi, ana ta ganin har yanzu sati ka gaskiya ba kamar ka wuce sati, sai nan kamar ya kai sati biyu, ana shaukin gamuwa da shi. Amma ba in ba a shaukin gamuwa da shi ba, ana ganin cewa satin nan za ka kamar kwana biyu ne, kamar yau ne ya tafi ya dawo, saboda wataƙila ma ya addabi mutane. Allah ya kiyaye. Saboda haka mutum ya zama cewa yana iya bakin ƙoƙarinsa wajen shauƙin yin sallah. Wali haza malam ya ce saboda haka kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, ya kasance ya kulu li Bilal radiyallahu an, ya kasance yana faɗi ma Bilal, Allah ya ƙara masa yadda. Bilal ladanin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama, yana ce da shi ya Bilal arihna bis sala, ya kai Bilal kwantar mana da hankali ta hanyar kiran sallah, kira sallah hankalinmu ya kwanta. Wato duk damuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga, yana shiga sallah Allahu akbar, sai manta da duk wata damuwar gaba daya, sai manta da ita duka, saboda yanzu yana gaban Allah, gaban Allah mai yayi damuwa. Amma mu yanzu kuncin mu ma yana cikin sallah ne, kuncin namu ma mu yanzu yana cikin sallah ne, liman ya jima can ga a fara tsaki, da an shawo kwana, sai aka ji sautin wannan ce kai wannan limamin yana jimawa a sallah, barin gangara can kasa kafin nan isa an kusa ruku'u. Wato shi bai son tsayuwa, saboda kada a bata man lokaci, kada a bata masa lokaci. Su ko mata dama masu sallah a gida, su in ta kabbalta sallah ka bata minti biyu, bata minti biyu ta tukanta idan da sallah. Minti biyu ya ishe ta idan da sallah, saboda sharrin shaidan. Malam za ka ga mace jikinta ya yi nauyi, komai da ƙyar take yin shi a sannu-sannu, za ta yi ba za ta yi ba za ta yi ba za ta yi ba, amma tana shiga sallah yadda ka san fijo fap 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 hatta idan tana shiga sallah, shaidan zai sanya mata injin oil, shikenan ba ɓata lokaci hatta idan. Bayan ku malamai suna cewa idan mutum zai yi ibada, in za ka yi alula, so ake yi ka yi alula kamar matashi mai ƙarfi a jiki, shine walfauru da gaggautawa kenan, ba sanyi sanyi wajen alula. Idan ka zo sallah, to ana so ne
kai kamar dattijo wanda jikinsa yayi nauyi komai nashi a hankali yake to haka ake so kai sallah cikin natsuwa in ka zo addu'a ana so kai kamar yadda yaro mai jin yunwa yake maraidaicewa mahaifiyarsa to haka ake so kamar maraidaice ma ubangiji haka ake so kamar maraidaice ma ubangiji amma mu duka fa shafshaf muke addu'ar ma an ce mu yi addu'a mutum wai ya daga hannu minti biyu wai ya gama addu'a ya sauke shi ya gama roƙon Allah a minti biyu dai ko kirari baka gama yi ma Allah ba minti biyu yayi kadan kai ma Allah kirari balle ka fara neman bukatunka kirari da jinjina ma Allah wallahi minti biyu yayi kadan yanzu ko gaban gwamna ne aka je ko gaban wani dan majalisa aka je aka ce ku tashi ku yi jawabi kuna neman gudumawa ko taimako ai ba ku yi jawabi minti biyu ku tashi bai sai an yi ta kera shi har ma abin da bai yi ba za a fada har abin da bai yi ba za a fadi saboda yayi farin ciki ya bada gudumawa in kun san cewa wannan babu kalmomi a bakinsa da zai dau lokaci yana wasa shi ba za ku sa shi yayi jawabi ba to balle kuma ubangiji wane ne yake son washi sama da Allah ba wanda yake so a wasa shi a kamba mashi irin yadda Allah yake son washi annabi yace Allah yana son ayaba masa Allah yana son washi ka zo addu'a ka wasa Allah kina da bukata a wajen Allah ki yi ma Allah washi na gaske to Allah kai ne mai bayarwa ba mai bayarwa in ba kai ba kai ne mawadaci ni ko baiwa ce ni ko bawa ne matsiyaci mabukaci a wajenka in ka bani ba wanda isa ya hana in ka hana ba wanda isa ya bayar in baka bani ba ba wanda zai bani in ban roke ka ba Allah ba wanda zan roka Allah ina tawassuli da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya daukaka Allah kai ne mai bayarwa ka bani kai ne mai bayarwa ya ubangiji yabi Allah a wasa Allah a jinjina ma Allah abun aro nemo bukatu a wajen Allah ma kina zuwa ko ji ka daga hannu ce Allah ka bani miji na gari kwace zaki kenan a haka ke kawai ko gaban gwamna ne kawai ku ce masa makarantar mu zamu gina ta ka ba mu miliyan 3 ya saurare ku ba haka ma Allah shi ba Allah shi yafi kowa cancantan a wasa shi a dau dogon lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza da'awtumullah fa'azimu fi du'a idan za ku roki Allah to ku yi kokari ku wato dage wajen yin addu'a ku yi naci wajen yin addu'a wala yaqulanna ahadukum kar dayan ku yace in shi ta fadini kar dayan ku yace to Allah na roka din kaga da maka bani zai ce fa inna Allah la mustakriha la Allah ba mai dole Allah ba mai tilas roƙuwa ke a wajen Allah ba mai Allah tilas na daga cikin abinda Allah yake so wajen addu'a shine al-ilhahu fi du'a in mutun zai yi addu'a ya nuna karshen maitansa wajen addu'a karshen maitan shi wajen addu'a dagewa naci wajen addu'a irin yanda za ka yi ma mutun kai mu karo ka je ka dawo yace kai maye ne kan to irin wannan maitar irin ta Allah yake so shi ko mutun baya san kallon wannan maitar wannan maitar shi ko Allah irin ta yake so la tas'alanna bunayya adama hajatan wa sanil ladhi babuhu la tughlaq in kana da bukata karka tambayi kowa karka tambayi dan adam tambayi Allah da ba a rufe kofarsa Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu Allah yana fushi in ka bar roƙon sa shi ko dan adam in ka roke shi lokacin yake fushi da haka manzo Allah yana cewa arihna biha yaqulu arihna biha annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ka sanya mana farin ciki ta hanyar sallah ya kai Bilal fa inna fi harraha domin a cikin sallah akwai farin ciki wa tuma'anina was sakina akwai nutsuwa akwai kwanciyar hankali la kama yaqulu ba'dun nas ba irin yadda sauran mutane suke cewa kanji sun ce arihna minha kira sallah mu yi sallah mu huta shi annabi hutun a cikin sallan yake shi aka yi fadi mu kuma yanzu sallan ne za mu yi mu huta ji mutun ya ce wai na sauke farali ma na wai na sauke nauyi kenan nauyi ne Allah ya daura masa saboda haka ya sauki yanzu ya ji dadi. Allah ya kiyaye. Li'annaha thaqilatun alaihim, saboda su sallan tana musu nauyi. Wa shaqqatun ala nufusihim, sallan tana musu nauyi akan zukatansu. Wa hakaza da'iman, haka yake mata ko da yaushe. Taj'alu qalbaka mu'allaqan bi hadhihi as-salawat, ka sanya zuciyarka ta zama ta alakantu da waɗannan sallolin. Fa hadhihi la shakka annahu min husnil khuluqi ma Allah ta'ala, wannan babu shakka cewa yana daga cikin kyautata mu'amala da kyautata dabi'a tsakanin mutum da Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka yin sallah akan lokaci wajibi ne. Har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana, wato idan mutum yana so ya ji tsoron Allah, sai yana kwatanta wasu abubuwa na duniya da lahira. Yanzu yanda muke zaune a cikin inuwan nan, ga fanka, muna kwance, muna zaune cikin kwanciyar hankali. Idan yanzu nace duk mu fita waje mu zauna a ranar mu yi karatun can, ba zai yiwu ba. Ni ma tashi zan yi barku, balle na san ma waɗanda za su zauna jin karatun ba su wuce ɗaya cikin biyar ɗinku da suke nan ba, kowa watsewa za ta yi. To wannan zafin rana ne na duniya, wanda tsakaninmu da shi miliyoyin mil tsakaninmu da rana yanzu. To in ya zama wannan ranar yanzu da take tsakaninmu da ita wannan tazaran, amma tana mana kunal da ba ma iya son mu zauna a cikinta, to ashe ya kamata bawa ya yi tunani, wayyaya zan kasance a ranan da aka ce ga rana nan an matso da ita mil ɗaya kusa da kaina. Inda za a matso da rana zuwa ga wannan matakin a duniya, duniyar duka ƙonewa za ta yi, duniyar duka za ta ƙone. Amma ku ran da Allah zai ce ta tsaya a haka, kuma mutane kar ku narke, amma ku ci gaba da shan zafinta kawai. La ilaha illallah. Sannan yanzu mu ɗauki wutan duniya da wutan lahira. Inda za ku kai ziyara asibiti, a nuna muku layin ɗan emergency, za ku ga wanda gobara ta ci da shi, an kawo shi ruwa-ruwa, yana numfashi sama-sama, na rantse muku da Allah wannan da ku gan shi a haka, wannan wutan ba ta yi minti ɗaya tana cinsa ba. Inda wannan wutan ta yi minti ɗaya tana cin shi, wallahi ba zai tafi asibiti ba, sai dai kabari. Sai dai kabari. Kawai shafan shi ta yi wuri, kawai ta wuce, shi ne aka kawo shi asibiti a haka. To wannan wutar duniya ce, wadda ba komai ba ce ita an kwatanta ta da wutar lahira. Inda za a ɗauko mutum daga wutar lahira, a zo a saka shi a wannan wutan namu na gobara ko na murhu, wallahi ji zai yi kamar mu ne daga duniya ɗauki mutum daga cikin wuta a sanya shi a firiji. Kuma ƙarshen sanyi ya tabbata a gare shi, to wallahi abin da zai ji kenan, hankalin shi ya kwanta. To yanzu kar ma mu yi maganar wuta, a ce yanzu a bari sai rana ta kai tsakiya ana zafi, a zo a ajiye ki a tsakiyar ranar nan, a ce duk wacce ba ta sallah a duniya, iya hukuncin da za a yi mata a lahira shi ne ta tsaya a cikin ranar nan na shekara 70 ko 50 a cikin ranar zalla, iya hukuncin ta kenan ba wuta. Wannan bai kamata mutum ya kula da sallah ba, ta kamata mutum ya kula da sallah. Kisa al-Imam al-Bilbiri a cikin a qasidansa at-Ta'iyya yake cewa tafirru min al-hajirati wa tattaqihi fa halla min jahannama qad fararta, malam yake cewa kana gudu daga zafin rana, kana kokarin duk abin da zai kare ka daga zafin rana. Du gidajenmu yanzu da muke yi a musu rufi, a yi wane ne duk saboda kar zafin rana ya tare mu ne. Malam yace ina ma a ce wutan jahannama ne kake mata gudun da kake mazafin rana. Ina ma a ce kana gudu ma wuta kamar yadda kuke kake gudu mazafin rana. Walasta tuqiqu ahwanaha azaban walau kuntal hadidu bihi ladhabta. Walau kuntal hadida bihi ladhabta. Malam yake cewa ba za ka iya jure mafi karancin azabar wuta ba. Malam yace kai wallahi koda bakin karfe ne kai in aka saka auto wallahi sai ka narke. Koda bakin karfe ne kai in aka jefa ka a cikin wuta sai ka narke. Yace wala tunkir fa innal amra jiddun. Kar kai inkari, kar kai musu. Duk abin da aka ce kai a cikin duniya na ibada kar kai sakaci da shi, kar kai wasa da shi, domin wannan al'amarin fa babban abu ne. Walaysa kama hasibta wala zananta. Wutan nan kar ka dauka irin yanda kake tsammanin ta haka take, ba haka bane, ta wuce haka. Duk yadda za a yi maka bayanin wuta, duk yadda za a yi miki bayanin wuta, to ba za ki taba fahimtar yaya wutan take ba a duniya, wallahi sai in an ganta a lahira. Wanda ya shiga cikin ta shi zai tabbatar da ashe wai haka wutan take. Kisa Allah yake gaya mana walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absalna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah yace inda zaka ga lokacin da mujrimai suka sunkuyar da kansu gaba ga ubangijinsu, suka kaskanta gaba ga Allah, suna cewa rabbana ya ubangijinmu absalna wa sami'na. Allah mun gani mun ji, mun ji mun gani ya Allah, wutan nan da aka ce akwai ta Allah da gaske ne, yau gashi mun ganta, gashi kuma mun tabbatar da duk abin da ake faɗa mana. Farji'ina, Allah kai mana alfarma, ka taimake mu mu koma duniya. In mun koma duniya na amal salihan za mu yi aiki na gari. Inna muqinun, yanzu muna da cikakken yaqini yau sun gauta. Allah ya ce a wata ayar walau tara idh wuqifu 'alan nar, inda zaka ga lokacin da aka tsaye da su a gaba ga wuta. Faqalu, suka ji suna cewa ya laitana, ya kaiton mu. Nuraddu, ina ma a maida mu duniya mu koma duniya. Wala nukazziba bi ayati rabbina, ba za mu kadaita ayoyin ubangijinmu ba. Wa nakuna minal mu'minin, za mu zama cikin mu'minai. Abun duk da aka ce mu yi za mu yi. Umarnin da duk Allah ya bamu a duniya za mu bi, hanin da duk Allah ya hane mu za mu hanu. Allah ya ce bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, abun da suke boyewa ne yanzu ya bayyana musu a fili. Amma walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun, ko da an maida su duniya to irin aikin banzan da suka yi shi kuma za su ci gaba da yi, saboda makareta ne su. Saboda haka wuta ba a bar wasa bace, wuta ba a bar wasa bace, ba a wasa da ita. Duk abin da aka ce miki wannan hanyar za ta kai ki wuta, to kar ki wasa da ita. Sakaci da sallah yana kai mutum wuta, sakaci da sallah yana kai mutum wuta. Mai son shiga aljanna, babban abin da za ta rike wallahi shi ne sallah, kula da sallah. Musamman ma mace, hanyoyin da Allah ya shimfiɗa wa mace ta samu aljanna sun fi sauƙi sama da yanda Allah ya shimfiɗa ma namiji. Amma da yawan mata ba su gane wannan hanyar. Da kunan dai mata ne, ban sani ba dai ko kuna son aljanna. Dukan kuna son aljanna. To, duk mace da take son aljanna ga sakonta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza sallatil mar'atu khamsaha, in mace ta kiyaye sallolinta guda biyar akan lokaci. Mun ji abu na farko, kiyaye sallah akan lokaci, wanke-wanke da gyaran daki da girki, da wane ne baya hana ta yin sallah akan lokaci, ta kiyaye sallah akan lokaci. Na biyu yace wa samat shahraha, ta kiyaye azuminta na Ramadan, ta yi shi yadda ya kamata, in ana binta bashi ta biya. Wa hafizat farjaha, ta tsare al'auratta, kar ta yi zina, kar ta yi madugu, kar ta yi zina, kar ta yi madugu. Wa ata'at ba'alaha, ta yi ma mijinta biyayya. Annabi ya ce in ta yi wannan abu guda hudun dakhalat jannata rabbiha, ranar alkiyama kai tsaye za ta tafi aljanna. a wata ruwayar yace za a ce mata dube kofofin aljannan nan, dube wacce ta miki shiga aljanna ta cikin ta, dube kofar da ta miki kibi zanin ki shiga aljanna. Ga wani abu akan matan sarki da da ido ta gani ta hanya nan mai sauki, amma da yawan mata suna fadi a wannan. Wannan abubuwa ne da yawan mata suke fadi a kai: kula da sallah, biyan azumi, cika azumi, tsare al'aura, biyayya ma miji. Tunda ma mu yanzu Allah ya kawo mu wani irin zamani na jarabawa, mun shigo wani lokaci wanda da manya-manyan mu da kananu-kananun mu sai dai Allah ya shirya kawai. Yanzu kun ga a satin nan mun wayi gari da kudirin da gwamnatin tarayya ta dauka, mummunan kudiri, mummunan kudiri na yarjejeniya da wata kasa akan za ta bada bashi ma kasa, amma da sharadi sai an yarda da auren jinsi, sai an sa hannu, namiji ya auri namiji, mace ta auri mace. Allah ya tsine ma wannan bashi albarka, Allah ya la'anci wannan bashi, wannan tsarin Allah ya tsine mishi albarka. Wannan shine kudirin da suka dauko, abun kuma da suke so su zantar kenan a cikin kasar. A ba ma namiji daman ya auri namiji, a ba wa mace daman ta auri mace. Wannan shine abun da suka dauko da nufin cewa me, da nufin cewa za a karbo ma kasa bashi. Idan an karbo ma kasan bashi, wai mu ta ina ma muke gane amfanin bashin ba, ta ina muke gane amfanin bashin. In an karbo bashin kudin ba abinda ake mana da shi, kashe mu raba suke yi a sama, kashe mu raba suke a sama. Shi yasa wata ta tambayi wani malami, wai bashin da Najeriya take cewa, tunda an ce wanda ya ci bashi in ya mutu bai biya ba zai biya, to wa zai biya bashin da Najeriya take cewa? To wa zai biya wannan bashin? Shugaban kasan da ya ciyo bashin mun ko shi da ya sa hannu akan bashin, shi zai biya bashin. To mu dai abinda muke faɗi shine wannan kudiri na batun auren jinsi da sauransu da wani, mu addinin mu bai yi da shi ba, al'adar mu kuma bata yadda da shi ba, wannan gwamnatin kuma idan dubba mu manta ba, ta ci gwamnati ne kuma ta kai zuwa ga gwamnati albarkacin sunan musulunci. Sunan musuluncin da ta makala makanta muslim muslim ta wannan hanyar, wannan shine iya dalilin da yasa wannan gwamnatin ta kai labari. Mutane masu kishin musulunci da jin cewa an ce muslim muslim, wannan yasa mutane da yawa suka dangwala ma wannan gwamnatin Koriya har ta kai labari. To kuma sai su dauko su tsare-tsaren da suka ci karo da addinin mu na musulunci, suka ci karo da al'adar mu. Ko da ma ba a bi tsarin musulunci ba, waɗanda suke majalisu da waɗanda suke kan gwamnati, manya-manyan su, mafiya yawan su Hausawa ne, Hausa Fulani ɗan arewa. Ko da ba mu bi addini ba, al'adar mu ta mu Hausa Fulani bata gamsu da auren jinsi ba, al'adar mu bata yadda da shi ba. Saboda haka ko da ba su yi aiki don kishin musulunci ba, ai sa yi aiki don kishin al'ada. Tunda suna faɗi ai cewa suna kare, suna su masu kishin ƙasa ne, suna kishin ƙasa. To ƙasar tsarinta, al'adar da ke cikin ƙasar, mu'izam na al'adar ƙasar bai yadda da wannan tsarin ba, bai yadda da wannan tsarin ba. Yanzu zinar da luwaɗin da maɗugon da ake yin shi a ɓoye ma, ya al'umma ta ƙare da bala'i, balle gwamnati ta mata stamp a ce daga sama Allah ya ga cewa ƙasarmu ita ce ƙasa 'yar banza, daga sama gwamnati na sama ta yi stamping cewa a nuna baɗala ma Ubangiji, dokokin Allah a take su a musu stamp. Ai in dai haka za a ci gaba tafiya a ƙasar nan, to la ba a gama buguwa ba tukun da saura tukunna. Saboda haka du mai son rahamar Allah, du mai son rahamar Allah cikin shi wa gabanni, to dole zai yi kokari wajen ganin ba da yawun bakinsa za a tabbatar da wannan tsarin ba. Daga sanda kuma wannan tsari ya tabbata, aka tabbatar da shi, to insha Allah muna da yakini game da Ubangiji, in mun roke shi zai amsa mana. Za mu tashi cikin dare, za mu yi alkunutu a cikin masallatai, za mu tsine ma gwamnatin albarka wallahi, kuma Allah zai karba addu'o'in mu da izinin Allah. Duk wanda ko yake da hannu akan wannan tsari, wallahi za mu roki Allah ya tarwa tsashi, ya lalata rayuwarsa. A cikin mu akwai bayin Allah da in sun yi addu'a Allah yana karba, akwai su. Saboda haka wannan kuskure ne, ko da gwamnatin kafirci ne, ko da gwamnatin kafirci ne, ba za ta yadda da wannan tsarin ba. Balle gwamnatin da sunan musulunci ne ya ɗaukake ta, sunan musulunci shi ne abin da ya ɗaukake ta, ta samu ɗaukaka ne da kaiwa zuwa gaci, albarkacin sunan musulunci, albarkacin sunan musulunci. Shi wannan shugaban ƙasan in ba don albarkacin musulunci ba, wani ɗan arewa zai zaɓe shi? Waye zai dingwala mar ƙuri'a? Ya ce albarkacin musulunci ne, ko da yake an ce wai ba ya jin Hausa. To kuma dai mai wanda suke kewaye da shi sa izar mai da saƙo, amma dai gaskiya mu wannan tsarin ba mu yadda da shi ba, alhamdulillah. Allah ya azurta mu da kafafen sadarwa suna isar da saƙonni yadda ya kamata, Allah ya kiyaye. Saboda haka kar mu dinga wasa da duk abin da yake da alaka da addinin mu. Wannan abu ne wanda zai ja mana fushin Allah, Allah kuma ya gaya mana ka'ida, dama daga sanda shugabanni suka lalace to ƙasa ta kusa halaka. Allah ya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan amalna mutra fiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha alqawlu fadammarnaha tadmira. Duk lokacin da muka nufaci mu halakar da al'umma, to sai mu ba da umarni mu majiya dadin garin da shugabannin su, sai su yi fasikanci a ciki, sai su tauye su take dokokin Allah, su goyi bayan fasikanci. Daga sanda aka samu wannan a cikin al'umma ko a cikin ƙasa, fa haqqa 'alayha alqawl, sai kalmin azaba ta tabbata a gare su, fa dammalna hata dimira, sai mu niƙe ta. Daka bisa wannan ayar da aka tabbatar da tsarin shugaban ƙasa da sauransu sun gamsu da auren jinsi saboda wani abin da za a bayar da rahima ma'adudatin, wani bashin kuɗi da za a bayar wanda su za su cinye shi, to su tabbatar da cewa, ina tabbatar mana cewa wallahi ƙasar ta kusa halaka, mu dai Allah ya kawo mu zamanin jarabawa. Sai dai mu ta haƙuri, mu ta roƙon Allah, in Allah ya tashi fitinan mutane a harkan addini ya sa ban da mu a ciki, amma Allah ya kawo mu jarabawa, zamanin jarabawa. Yanzu talakawa da suke ƙasa suna zina, suna luwaɗi, suna maɗugo, ana ta yi musu wa'azi a jawo ayoyi da hadisai don su daina su bari. Yanzu kuma sai suka samu lasisi daga gwamnati ta musu stamp, ka ja musu aya za su yi aiki da shi? Yanzu 'yan iskan da suke baɗalar ma in an nema hukunta su ba wani turanci ake sakewa ba, a ba su dama su je su yi abin da suka ga dama. Mutum ya tashi a cikin ƙasa ya yi shirmen da ya ga dama, a yi iskancin da ya ga dama, abinda ya saba ma hankali, ya saba ma al'ada, amma ka za a zuba ido saboda wani turanci a kotu, wani turancin banza da wufi, ya yada alfasha, mutum ya yada ta'addanci a cikin ƙasa, wani ya kashe wani, wata ta kashe wani, ta kashe wata, ta kashe mijinta, ita ma a je kotu a karanta wasu turanci a sake ta. Abin da ake yi kenan. Yanzu kwanan nan wata ta kashe mijinta, wai suna dambe ta ɗauko wuka ba da saninta ba ta kashe shi, wai ba da saninta ba ta ɗauko wuka don ta kare kanta, har wasu wai suna cewa wai ta ba su tausayi saboda yadda suka saurari jawabinta, tana kuka, tana wane ne, ba abin tausayi ba ne. Maganar ita ce, ita yanzu tana raye, ta yi jawabi, ita kunjinata, shi da ta kai shi lahira ba ku ji bakinsa ba. Ba ku ji meye a bakinsa ba. Ba abun mamaki ba ne, inda yana nan zai yi jawabi ya zama ita ɗin ƙarya take yi. Ya zama ƙarya take yi. kama mutum a bainan nasi ya kashe wani kuma wai har a tsaya ana hira da shi daidai wannan lokacin da ake hira da ita ai ya ce a ce ita ma ta wuce can barzakhu kamata ya musu janaiza tare kamata ya musu janaiza tare kamar saboda sakacin da ake a kasar mata nawa suka kashe mazajen su mata nawa suka kashe mazajen suka musu yankan rago wasu me dalili saboda wannan tayi ambata wannan tayi ambata wannan tayi ambata shikenan macin da Allah ya sanya mata tausayi da jin kai duk tausayin mace da jin kan mace a ce zuciyarta yayi taurin da tana iya daukan wuka ta kashe wanda za ta kashe ma ba wani daga nesa ba mijinta kuma ne ta mata zama abin tausayi saboda mijintan ba wanka ne ko kaninka ba shi yasa kake tausayinta da wanka ne ko kaninka aka kashe ba za ka ji tausayinta ba saboda bai iso ta kanka ba ba yadda za ta zama abin tausayi abin da ya kamata hukuma ta dauka kenan na hukunci wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafs haka qur'ani yace wanda ya kashe a kashe shi wanda ya kashe wani a kashe shi wannan shine abin da ya dace koda kuwa an ba mawaliyan wanda aka kashe dama suna iya ce sun yafe ko a biya su diya ko wani abu makamancin haka amma ya kamata a lura da wani abu a bisa babi na tsoratarwa koda sun ba da wannan daman kar ai amfani da wannan damar saboda babi na jan kunne kar wata ta saki saboda kar wata ta saki tamam sun san ta san cewa kudi na iya sayar rai shikenan balle yanzu ma da ko babu kudin za a yi wasu turance wani ya shake wuya ya tsaya yayi bayani ya kare ta isa namiji yanzu zai yi aure wajibi ne ki tabbatar danki zai yi aure wallahi ki tabbatar ba yadda ba ya aure ba in ta je ta aika shi lahira kuma ke can ta matse mu Allah ya sa mu dace da haka wannan misalin da malam ya kawo mana game da sha'anin abin da ya shafi sallah ana so mumini lokacin da yake sallah ya zama sallarsa yana mu'amala da Ubangiji subhanahu wa ta'ala mu'amala mai kyau wajen yin sallah yana yin sallah a cikin kwanciyar hankali da nutsuwa kar ya zama yana yin sallah ne saboda yana ganin kamar takuri ce ko kuma wani abu makamancin haka Allah ya sa mu dace so za mu tsaya akan wannan misali Allah ya kai mu sati mai zuwa mu tashi kan misali na uku abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu wannan kudiri da wannan gwamnati ta kasar mu ta dauko muna roƙon Allah kar ya ba su nasara Allah kar ya ba su nasara Allah kar ya ba su nasara duk wani abin da za a bayar sanadiyar cewa sai an yarda da wannan kudiri na auren jinsi a wannan kasar tamu muna roƙon ka ya Allah ka tarwatsa wannan lamari Allah ka tarwatsa wannan lamari duk wanda yake da hannu akan wannan muna roƙon ka ya Allah ka shirye shi Allah ka shirye shi ya Ubangiji duk wanda ya dage sai an yi wannan abu muna roƙon ka ya Allah ka dauke ransa Allah ka dauke shi kowa ya huta muna roƙon ka ya Allah ka dauke shi kowa ya huta Allah kai mana maganin su 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 Allah ka sa mu dace Allah ka tsare al'ummar mu daga wannan fitina ka tsare mu daga wannan fitinan nan shugabanci ka tsare mu ya Ubangiji ka fitar da mu daga wannan hali da muke ciki Allah kai mana albarka baki daya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين